sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu tsaron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani sarauniya fara'a nomad dalon kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Mawasare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayoneta da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan dare. A cikin wannan shirin za ku cewa shugaban kasar Italiya ya kai ziyara a kasar Kamaru, kana ku cewa gwamnatin jihar Bauchi ta gano ma'aikatan bogi a jihar haddasa raran kuɗi sama da naira biliyan 1 da kuma yake wa Juma'a ne. Za ku kira mu ne domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan duk wani batu mai muhimmanci da kuka zaba. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar tarayyar Turai da kasar Turkiya sun cimma matsaya a hukumance kan yadda za a daƙile matsalar bakin haure da ke shiga nahiyar a wani lamari da ba taɓa gani ba. Yayin da ke ganawa da manema labarai bayan wani taron koli da aka yi yau a Brussels, shugaban gudanarwa wato na tarayyar ta Turai Donald Tusk da Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu sun kwatanta wannan matsaya da aka cimma a matsayin wata muhimmiyar yarjejeniya. Davutoglu a nashi bangaren cewa yi wannan rana ce mai dimbin tarihi ga kasar da tarayyar Turai. A yau mun gane cewa Turkiya da tarayyar Turai na fuskantar kalubale da makoma iri ɗaya. Matsayin da aka cimma dai ta tanadi cewa duk sabbin bakin hauren da suka shiga girka daga Turkiya bayan ranar Lahadi, wato ranar 20 ga watan Maris, za a maida su Turkiya.
A kasar Belgium an cafke mutumin da ake zargi da kitsa harin da aka kai a birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamba bara, a cewar ministan kasar ta Belgium. Yan sanda da suka kama Sal Abdulsalam a wani samami da aka kai a yau Juma'a a yankin Molenbeek a birnin Brussels. Ministan shige da ficen kasar Theo Franz Kent ya tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mun kama shi. Magajin garin Molenbeek Francois Schempman ya kara da cewa Abdulsalam da wani mutum daban da aka kama sun samu raunuka sanadiyar samamin. Abdulsalam, wanda ya samu rauni a kafa, ya kasance mutum mafi muhimmanci da ake neman ruwa a jallo cikin waɗanda su kai harharen fari ɗin, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 130 watanni huɗun da suka gabata.
Wasu mahara da ba a san ko su waye ba sun harba roka a wata matatar iskar gas da ke kudancin Algeria a yau Juma'a, sai dai babu rahoton da ya nuna cewa an samu jikkata. A harba rokan ne da misalin ƙarfe 6 na safe a gogon yankin ma'aikatar, wacce ke ƙarƙashin kulawar wasu kamfanonin uku, ciki har da wani kamfanin ƙasar Norway da ake kira Statoil. Wata sanarwa da kamfanin na Statoil ya fitar ta nuna cewa harin ya kaikaici matatar iskar gas ɗin da ake kira Insala da ke yankin Krekba. Rotanni sun ce ma'aikata uku da ake wato da ke aiki a kamfanin suna cikin ƙoshin lafiya, kuma babu wani rahoto da ya nuna cewa wani ya samu rauni. Kamfanin BP na Birtaniya da ke da hannun jari a kamfanin ya ce tuni an rufe ma'aikatar saboda kare lafiyar ma'aikata.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Kenya sun haramta yin amfani da wani hoton bidiyon waka wacce ke neman a rinka baiwa masu auren jinsi guda haƙƙinsu daidai da kowa. Waƙar da suka ce ya saba wa dokar da ta haramta wato auren jinsi ɗaya a kasar. Waƙar ta samo asali ne daga wata waƙar Amurka mai suna Same Love, wacce wasu mawaƙa suka fitar da ita a shekarar 2012 a lokacin ana ganiyar muhawarar akan batun masu auren jinsi guda a nan Amurka. Wasu mawaƙan Kenya da ake kira Art Attack da Nicole Florence Kututu su ne suka rera waƙar, wacce suka fitar da ita a fadar faifan YouTube a ranar 15 ga watan Fabrairun wannan shekarar. Hukumomin sun ce babu haufi, bidiyon ya fito ƙarar ne, yana yabawa ayyukan masu wato luwaɗi masu auren jinsi guda kenan.
A wani mataki da ake mai kallon martani ne kan takunkumin da aka tsaurara a kan Koriya ta Arewa bayan gwaje-gwajen makaman nukiliya da ta yi, ƙasar ta sake harba wasu makaman roka masu tafiyar dogon zango. Da safiyar yau Juma'a, Pyongyang ta harba wasu matsakaitan makamai masu linzami guda biyu daga gaɓar tekun ƙasar da ke gabashi, wanda ya tafiya kilomita, wato waɗanda suka tafiya kilomita 800 zuwa cikin teku. Daya daga cikin makaman wanda aka yi kiyasin zai iya kaiwa ga kasar Japan ya fashe a sararin samaniya bayan da aka harba shi. Hukumomin kasar ta Koreya ta Arewa ba su fitar da sanarwar kashe din cewa za su harba makaman ba, duk da cewa dokar kasa da kasa ta shimfida cewa sai an yi hakan saboda jiragen ruwa da ke shawagi a yankin su kauce.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon da batun ziyarar da shugaban kasar Italiya ya kai a Kamaru. Ko wani fa'ida ke tattare da wannan ziyarar? Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban kasar Italiya Sergio Mattarella da iyalansa sun kawo ziyarar aiki a kasar Jamhuriyar Kamaru. Farko kenan da wani shugaban kasar Italiya ya kawo ziyara a kasar ta Kamaru. Shugaba Biyane da iyalansa da makarabin gwamnati da jama'a suka taryo shi a filin jirgin sama na Simalan Yaounde. Da saukowarsa ne daga jirgin sama mai kiran A316 sai aka buga badujala na taken kasashen guda biyu. Kuma Mustabiya da tawagarsa suka raka shi masaukinsa kana aka yi masa liyafar cin abinci na dare. Kafin fara komai sai da shugaba Biya ya yi wa Musta Mattarella da iyalansa lale marhaba a anda yake cewa
Monsieur le Président de la République Italienne, mon épouse et moi-même.
Ni da iyalaina da jama'an gwamnatina da kuma jama'ar kasa na baki daya muna yi maka lale marhaba da zuwanka wannan kasa tamu. Kuma ina fata wannan ziyara da ka kawo mana zai kara kaimi na dankon zumuncin da yake tsakanin kasashen namu guda biyu. Kana shugaba Biya ya karanta masa matsalolin da yake damun kasar Jamhuriyar Kamaru ya ce
dans la partie septentrionale de notre pays.
Tsawon shekaru biyu kenan muna fama da maharan Boko Haram, ko da yake ba a kasar mu suke kafa ba, amma wannan abu yana damun mu. Kuma gashi ga dukan alamu muna ganin cewa mun ci karfin su da taimakon kasashe kawayen mu, cikin su ma har da kasar Italiya. Sannan kasar Kamaru tana fama da yan gudun hijira a can jahan arewa mai nisa da kuma gabashin kasar ta Jamhuriyar Kamaru, amma muna rayuwa da su yan gudun hijiran cikin kwanciyar hankali da lumana. Wannan ziyara da shugaban kasar Italiya Sergio Mattarella ya kawo kasar Jamhuriyar Kamaru zai kara haɓaka dankon zumuncin da yake tsakanin kasashen guda biyu, musamman ma ta bangaren ilimi, siyasa, tsaro, lafiya da kasuwanci. Musta Mattarella zai ziyarci jami'an birnin Yaounde ta farko, kana zai ci gaba da ziyarar nasa a gidan tarihi na kasar Jamhuriyar Kamaru da yake kafe a babban birnin Yaounde. Daga nan kuma zai zarce da ziyarar tasa a jihar Yamma domin ganawa da manyan sarakunan gargajiya da makarraban gwamnati. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Muhaye jiragen sama sai Kamaru su ma ya ne ahararu. Mani imtane a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu, kuma ga ihsani ba sharu. Daga nan jirikin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sab sab ko mu ga mulkin nan na da bidda ku a kasar sadakansa suke.
To an gaishe ka Muhammad Awal. Sai a can jihar Bauchi kuma inda gwamnatin ta ce ta gano ma'aikatan bogi har sama da 30,000 da raran kuɗi sama da naira biliyan guda. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Bauchi ta bankaɗo ma'aikatar bogi da yawan su ya haura 30,000 a yayin da ta sami raran kuɗi da suka haura naira miliyan 100,000 da miliyan 300,000. Shugaban kwamitin karɓo kayayyakin gwamnati daga hannun mutanen da suka mallake su ba kan ka'ida ba, Air Commodore mai ritaya Ahmed Tijani Babu Gamawa ya shaida hakan a hira da manema labarai.
To abinda muke yanzu mun samu ma'aikata wadda muka samu na bogi waɗannan wadda yake sun kai sama da mutum 30,000. Sannan kuma a kuɗaɗen da aka binciko na waɗannan mutane a yanzu mun samu raran kuɗi wadda yake ya kai kimanin kuɗi biliyan, ba fa miliyan ba, miliyan 1 da miliyan 300,000 da wani abu ne abubuwan da yanzu muke yi. Kuma muna ci gaba da yi, kuma insha Allah za mu kai malasara. Amma muna tabbatar a gwamnatin jihar Bauchi kowa yake da hannu a cikin wayannan zalunci da aka yi, ko dan waye shi ko wani matsayi yake da shi ko waye yake bayan sa insha Allah mu girma gona alƙawari za a mu gurfanar da su a gaban kuliya kuma za su haɗu da bishin hukuma insha Allah.
Sai dai inji cewar Alhaji Sagir Mu'azu Shira wani mai sharha kan al'amuran yau da kullun ya ce ba daidai bane a yanzu gwamnati ta ce ta sami ma'aikatan bogi ganin cewa dubban ma'aikatan jihar ba su karbi albashin su ba.
Wannan magana da gwamnati ta faɗa na bogi a gaskiya fi sabilillahi ta yi kuskure ba dan wani abu saboda ni na gamu da mutane sun fi dubu waɗanda ba su samu albashin su ba kuma ma'aikata ne na gaskiya. In ka duba ka ga yawancin su Garu community bank yan Karisebe Andalon Guduru community bank zuwa community bank da suke itas ga dau su gama wasu me dukkan su ba su da waɗannan ba su cika wannan ka'ida na CBN na BBN nan ba dinnan ba duk wanda yake karban albashi anan da irin su Jais bank dukkan su babu wanda ya samu albashin sa. To kaga ka an yi kuskure sai a jira tunda ya bincike nan ba a gama shi ba. To da sai an gama waɗannan binciken ai wata biyu ne wannan akwai watanni da yawa a gaba sai a faɗa. To yanzu idan waɗannan mutanen suka fito aka gane su a yadda ita gwamnati ta faɗa in aka samu rarrafa a lokacin kaga bai dace ba da ya kamata sai an tattace an gane yawan waɗanda ba su karɓi albashin su ba da waɗanda na bogin ne sai a nawansa duk mutanen da suke karɓan albashi a bankunan karkara dukkan su babu wanda ya samu albashin sa. To kuma waɗannan sai ka ce mutanen bogi ne ai rashin ba su karɓa bane aka gararar kuɗin aka ce mutanen bogi ne.
To sai dai in ji cewar kakakin jami'ar APC mai mulki a jihar Alhaji Awal Aliyu Jalla akwai kuɗin da za a biya ma'aikaci muddin an tantance shi.
Yanzu ba mu ce maka babu kuɗin da za mu biya ma'aikatan jihar Bauchi ba. Abinda muke faɗi ma'aikatan jihar Bauchi su kwantar da hankalinsu. Babu wani mutum ɗaya da za a tantance a same shi ma'aikaci ne na gaske cikakken ma'aikaci da ba a biya shi ba. Duk wani ma'aikaci da yake jihar Bauchi ina mai tabbatar maka gwamnatin Muhammad Abdullahi Abubakar gwamnatin APC a jihar Bauchi ta tanada masa albashinsa nanan a ajiye. Abinda kawai muke faɗi su yi haƙuri yanayi ne na bincike da ya zama wajibi ai hakan.
To a halin da ake ciki a yayin da wasu ma'aikatan suka fara karban albashin su kuwa yan fensho har yanzu shiru ake ji. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Lallan shugaba adali me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama. Lallan shugaba adali me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama.
To madalla kafin ku fara bugo muna mu fara karban wayoyinku a jeje da wannan
mubiya ta Kano mu shige Naija sun dawo mulkin kai ba wani ja in ja dan sun kawo hijja ne mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma cando sun yayanta Musa ayo sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya me gwada ba shiga labaita a waga da gujirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko bayya da abin tsarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hawo mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ke ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirkaku sai santa afirka mu sabsabko mu ga mulkin nan na da biddaku a kasar sadakansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai bar zabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi mu ketare kogi sai belji na duba kasa da yawan jeji sun tau yanci kowa yaji tuni kongo suke yin karaji ba sa kaunar mulkin belji Allah 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 hada kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu tantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun dau mulkin kan mu kuma tashi mu ne mai abin kan mu mu gaba daular da ta tashe.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla mun samu kira na farko daga Nasara. Waye daga Nasarawa?
Assalamu alaikum. Bashir ne magana da Bashir Bello ne daga nan line na yaka cikin gari lafiyan bari bari.
To Bashir, me ra'ayinka wannan daren?
To a ga ina son mika sakon taziya na ne zuwa ga yalan Honorable Musa Baba Uwana dan majalisar ne wakilta dan majalisar wakili na jihar Nasarawa.
To
wakilta Nasarawa da Teto dan gane da rashon da yayi Allah ya gafarta mun shi Allah ya sa huta. Iyalansa kuma Allah ya sa su ji Allah ya ba su juriya wannan rashin da aka yi da har ma da mu da gonan mu na jiya Nasara da sarakunan mu na jiya Nasara.
Amin summa amin Malam Bashir. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Adamawa. Waye a jihar Adamawa?
Kana magana da Alhaji Abubakar Bello, sarkin matasan Gombe, garamar kuwar Gombe a jihar Adamawa.
To Alhaji Abubakar Bello, me ra'ayinka wannan daren?
To ni da ra'ayina zan yi magana ne akan matsala da aka samu tsakanin maharbin mu a jihar Adamawa, Adamawa musamman a garamar hukumar Gombe. Ina ba da shawara a bangaren gwamnatin jihar Adamawa. Don Allah ta yi kokari ta daidaita kan maharba, don gaskiya duka maharban nan sun ba da guduma wanda ba mu isa mu ce ba su mana aiki ba, musamman kamar mu a Gombe da aka kora. Wanda guduma wanda suka bayar
Allah ya baka ina cewa su
albarka mu su fata alheri a ce yau suna fada har gwamnati ta gagara daidaitawa gaskiya.
Allah ya baka ina cewa an daidaita wannan batu. Har sun koma bakin aiki
ba daidaita ba, don wasu suna magana za su janye. To shine ni damuwa na, ina roƙon gwamnatin Adamawa wanda aka musu asaran dukiya da rayuka, gwamnati ta biya su diya, a ba su hakuri waɗanda suka yi abin kuma.
To Allah ya sauka, Allah ya sa mahukunta sun ji. Yanzu bari mu je Yobe. Waye a jihar Yobe?
Salisu Idris Bako ne.
To Salisu Idris, me ra'ayinka wannan daren?
Wato ni ra'ayina akan ɗalibai masu rubuta jam ne.
Me ya same su?
Wato a tsarin da aka fitar na yanzu wanda mutane suke tukuka a game da yadda ake rubuta jam, ni ina so in ba da shawara akan cewa yaron da ya gama makaranta a makarantar da ya gama to ya rubuta kamar tsarin da ake da shi da.
To Allah sa masu mahukuntan sun ji wannan shawara taka. Bari mu je Kano. To mun gode Salisu. Bari mu je Kano. Waye a Kano? Alo, waye a Kano?
Ibrahim.
To Ibrahima, me ye ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayi na akan jan bangan da aka je sun janye dawansu, mun yi murna mun yi farin ciki da dawansu.
To
don gaskiya mu ba mu tare da wani ma'aikacin da yake jan banga, ni ina zaune a Kano amma ni dan guji ba lokar janye na jihar Yobe State.
Amma Ibrahim, yan banga daban fa, yan mahorota daban, ka san haka?
Ni na san haka, ni zan ke tare da su a inda suke, amma yanzu kan ina Kano.
To mun gode Malam Ibrahim.
Amma mun gode da dare su gaskiya. Suna mana aiki a cikin lamari.
To yayi kyau. Mun gode da wannan shawara ta ka.
Gwamnati ba zai su take yi fa. Kan cin talakawa suke aiki ba.
To mun gode Ibrahim da wannan shawara ta ka. Allah sa mu hukunta sun ji. Muna bari mu je jihar Oshun. Waye a jihar Oshun?
Din lambobin wayar mu da muke shiga yanzu ba.
Wane ne a jihar Oshun?
Yanda aka sani da Eastern Bina Fai.
Me kace sunanka?
Yusuf Yusho, wanda aka bisani da Isin Dira Fai.
To Yusuf, me ra'ayinka? Jamu je, me ra'ayinka?
bisa itilayen da ya faru da suna kai har halin kadanci masallaci. Allah ka ji kawai da suka rasa rayukansu, wanda suka ji kada kuma Allah ka ba su lafiya. Wannan musifa kuma Allah ka yaye mana ita baki daya.
To amin sun mamin Malam Yusuf. Bari mu je Yobe, waye a jihar Yobe?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Gambo
Barau Fatasku.
To Gambo Barau Fatasku, me ra'ayinka?
Yawa, to nake na mika wa shugaban kasar mu Adali Baba Buhari shawara da cewa kudin da muka ji ana cewa za a kawo daga Switzerland na wajen sana bata, ya kamata mu mutanen arewa maso gabashin kasar nan Barna da Yobe da Adamawa, irin halin da muka shiga yan kasuwa, wallahi al'amarin ba da cewa komai. Dan haka muke roƙonsa don Allah dan Annabi a sa committee wadda za a bayar da bashi da za a namayarwa, sai ana ƙara bayarwa, saboda mu especially mu jama'ar Tumfatasku, wallahi ɗan kasuwar mu sai shiga wani halin haƙulai.
To Malam Gambo,
shugaban kasa Buhari don Allah ya duba wannan abu namu.
To Allah sa shugaban kasa ya ji, ma bai ji ba Allah sa hadiman shi sun ji. Muna nan cikin Yobe har yanzu, waye a Yobe?
Yaya Jajimari.
To Yaya Jajimari, me ra'ayinka?
Ina ƙara yin addu'a da mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. Ubangiji Allah ya tsare mana shi. Wannan niyya mai kyau da yake da ita Ubangiji Allah ya tabbatar mana da ita a ƙasar mu Najeriya. Kuma duk wanda bai gane manufar wannan bawan Allah ba, to Allah ya gane da shi.
To mun gode da wannan shara taka Alhaji Yaya Jaji. Bari mu ji Adamawa, waye a jihar Adamawa?
Abubakar ne daga Numan.
To Abubakar daga Numan, me ra'ayinka?
Ra'ayina dai ne dai Allah ya ba mu zaman lafiya, duk komai Allah ya kwantar mana, Allah ya ba mu zaman lafiya ƙasar mu Najeriya gaba ɗaya da duk duniyar mu, ga Allah ba mu.
Amin summa amin Abubakar na Numan.
Na gode Allah ya sa ka da alƙa, amma kullum na sha neman ku ana samun ku, sai yau Allah ya sa na same ku.
To a ci gaba da kokartawa, za a rika samu in dai ana kokartawa. Mun gode Abubakar, bari mu ba Adamawa mu je Benue kuma. Waye da a jihar Benue?
Alhaji Usman da Tije dan Dattawa.
To Alhaji Usman da Tije dan Dattawa, me ra'ayinka?
Wato ra'ayina, ina ma wannan gwamnati addu'a, Allah ya cije ta da ba. Dukkan masu goya mata baya, muna roƙon Allah ya ba shi haziƙai kuma ya zauna da ƙasar mu lafiya, da fatan za mu wani lafiya.
To Allah an shi roƙon mu gaba
ɗaya.
Amin suma Alhaji Usman da Tije ɗin da Tawa, mun gode. Bari mu je Kaduna, waye a Kaduna?
Alhaji Lawal Garkaf ne daga Gombawa, amma hukumar ne rijiyar Kaduna.
To Alhaji Lawal, me ra'ayinka wannan daren?
Wallahi na kai shekara biyu ina neman ku, a sai yau Allah ya bani iko na fami.
Ka ci gaba da kokartawa, kullum ma za ka samu idan an buɗe layi. Me ra'ayinka?
Alhamdulillah, bayan haka ina a shawarar da nake da ita a kan shugaba Muhammadu Buhari. Shi shugaba ne da muke mai kyakkyawan zato na adalci, amma magoya bayan shi akwai waɗanda suke ɗaukar shi kamar masu ne da shi. Gaskiya wannan kuskure ne, mu dai mun yadda mutum ne mai niyyar alheri da gaskiyar Najeriya da Najeriya gaba ɗaya. Saboda haka yana ba su shawara da matsayin shi a matsayin shi na ajiyi, zai iya yin kuskure, zai iya yin daidai na san wannan. Amma muna fatan Allah ya ba shi ikon riƙe kafan nan cikin adalci da.
Mun gode Alhaji Lawal, bari mu je Bauchi kuma. Waye a jihar Bauchi?
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Garba, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina na yau shi ne zan yi kira ne ga 'yan uwana 'yan Najeriya, a musamman waɗanda suke zagin shugabanni. A gaskiya yin hakan ba daidai ba ne, ba kuma mutuntawa ba ne. Shi shugabanci Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake ba da mutum. Yana da kyau mu riƙa musu addu'a a halin da muke ciki a Najeriya. Zagin shugabanni ba daidai ba ne, da Allah jama'a su daure su bar zagin shugabanni.
Mutum
Muhammadu Buhari wannan mulki Allah ne ya bashi, mu taimake shi da addu'a, Allah ya sa ya kammala wannan mulki lafiya.
Mun gode Ayuba, mun gode.
Na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
To bari mu je Taraba, waye Taraba?
Amma kuna magana da Usman daga Taraba.
To me ra'ayinka?
To ra'ayina shine ni ina ma shugaban kasa fatan alheri.
To
sannan ina ba shi hakuri game da irin miyagun maganganun da muke ji mutane suna faɗa. Ina mishi addu'a Allah tare shi kuma Allah ba shi mutane na kusa da shi masu ba shi shawara ta gari.
To ma dalla da wannan kira daga Taraba ne muka kawo ƙarshen karan da zamu iya dauka a yau din nan, sai wani satin kuma idan Allah ya dawo da mu a cigaba da kokarta, waɗanda ba su samu ba su kokarta za su samu. Yanzu kuma
sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan watan aka cika shekaru 5 da masu zanga-zangar lumana suka yi gangami a titunan biranen ƙasar Syria, inda suke kira domin neman sauyi akan kare haƙƙin ɗan adam da samar da ayyukan yi da dama domin samun makoma mai kyau. Zanga-zangar lumanar ta karkare da yin arangama da harbi da albarusai da makamai masu guba da bama-bamai da azabtarwa da matsanaciyar yunwa. Sama da shekaru 5 da suka wuce, dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar Syria sun rasa rayukansu, wasu miliyoyi kuma sun fice daga kasar, sa'annan wasu miliyoyin kuma sun gudu zuwa kusa da iyakokin kasar. Shi sa kasashen duniya suka hada kansu da yin imanin cewa dole a kawo ƙarshen yakin basasar kasar Syria. Fiye da sati 2 da suka wuce, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, Amurka ta yi nasarar dakile ci gaban bazuwar rikice-rikicen. Samun karuwar yanayin zaman lafiya ya taimaka wajen kai ayyukan agaji a wasu al'ummomin kasar Syria da wasu daga cikin su suka kwashe shekaru da dama ba su samu irin wannan taimako ba. Yanzu haka sama da manyan motoci 300 ne suka kai wa jama'a akalla 150,000 kayan agaji, wato kusan kashi guda daga cikin kusan kashi 3 na rabin mutane miliyan guda da ke zama cikin yankunan da aka kebe. Duk da wannan ci gaba da aka samu, Amurka na ci gaba da kasancewa mai damuwa akan abubuwan da ake aikatawa a ƙarƙashin mulkin Bashar al-Assad na cire wasu daga cikin muhimman kayayyakin tiyata da ake buƙata daga cikin kayayyakin agajin da aka kai. Ƙungiyoyin ƙasashe da ke tallafawa ƙasar Syria na ci gaba da aiki kafada da kafada da Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin cewa a mutunta abubuwan da ake buƙata zuwa nan gaba da kuma tabbatar da samar da kayan agaji musamman a gabashin Ghouta da cikin Deraya da Deir al-Azo da kuma daukacin kasar Syria. Domin kawo ƙarshen wahalhalun da ba su misaltuwa da ci gaban tashe-tashen hankula a Syria, Amurka ta kasance mai ci gaba da aiki tare da ƙasashe masu tallafawa kasar Syria domin samun sauyin siyasa cikin sulhu wanda zai yi daidai da yarjejeniyar Geneva Communique ta shekarar 2012. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To kuma yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Ƙungiyar Tarayyar Turai da ƙasar Turkiya sun cimma matsaya hukumance kan yadda za a daƙile matsalar bakin haure da ke shiga nahiyar a wani lamari da ba taɓa gani ba. Yayin da ke ganawa da manema labarai bayan wani taron ƙoli da aka yi yau a Brussels, shugaban gudanarwar Tarayyar ta Turai Donald Tusk da Prime Minister Turkiya wato Ahmet Davutoglu sun kwatanta wannan matsaya da aka cima matsayin wata muhimmiyar yarjejeniya. Wasu mahara da ba san kusuwaye ba sun harba roka a wata matatar iskar gas da ke kudancin Algeria a yau Juma'a, sai dai babu rahoton da nuna cewa wani ya jikkata. An harba rokar ne da misalin karfe 6 na safe a gogon yankin a ma'aikatar wacce ke karkashin kulawar wasu kamfanoni uku, ciki har da wani kamfanin kasar Norway da ake kira Statoil. Wata sanarwa da kamfanin ya fitar ta nuna cewa harin ya kaikaici matatar iskar gas din ne da ake kira Insalah da ke yankin Krekba.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin nan na Abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci Jasta. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji mun ku.